Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17, 25, 49, da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin rediyon amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ranar yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jarragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar wasannin Olympics ta duniya ta ziyarci Najeriya domin ganawa da mahukuntan kasar a shirye-shiryen da Najeriya ke yi na zuwa wasannin da za a yi a Japan. Sannan za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta kuduri aniyar aiwatar da sabuwar doka a masarautun gargajiya domin kawo ƙarshen sabanin da ake samu a tsakaninsu. Baya ga haka, muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin waɗannan, sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Yanzu haka, binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba, da ya yi yunkurin tursasa wa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance, wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. Sai dai suna fatan sauraron bahasin zai samu goyon baya a kan tuhumar da suke yi wa shugaban kasar, kamar yadda 'yan jam'iyyar Republican suke ƙoƙarin kariya ta kowace irin hanya don su samu jama'a su nuna rashin amincewa da shirin tsige shugaba Trump. Amma wani jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna kan kasar ya yi matukar rabuwa a kan shirin tsige shugaba Trump, a cewar wani manazarci mai suna Ramesh Panur. Ramesh ya ce, "Ina tunanin za mu ci gaba da ganin wani irin tasiri yunkurin tsigewar zai yi a zaben shekarar 2020. Yanzu haka ya kara hada ra'ayoyin magoya bayan kowace jam'iyya. Yayin da ake ci gaba da sauraron bahasin, 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar samun goyon baya da ɗaya ɓangaren domin su gina tuhuma a kan binciken tsigewar, a cewar wani mai sharhi John Pontier. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya buɗe wuta a kan wasu ɗalibai jiya Alhamis. An ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne. Wata matashiya 'yan shekaru 16 da haihuwa da kuma wani matashi ɗan shekaru 16 da haihuwa sun mutu ne a asibiti. Sai dai an bayyana wanda ake zargin wani matashi ne ɗan shekaru 16 da haihuwa, wanda yau ne ranar haihuwarsa, a cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na Los Angeles Captain Kent Widner, wanda ya ƙara da cewa wanda ake zargin yanzu haka yana cikin wani mummunan hali, amma ofishin 'yan sandan bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar IS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen waje, ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman maida hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. Rashin ci gaban ya biyo bayan shafe tsohon wuni guda ana tattaunawa a Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar. A lokacin taron, Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar ƙungiyar IS. Duk da irin wannan alkawarin, babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan kungiyar IS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar IS ta kafa. Sama da mutane 2000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren wani ƙauye na arewacin jihar Lesh. Gatok Rush ya ce shi da wasu mazauna ƙauyuka an maida su zuwa wani ɓangaren daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar Budang a ranar Alhamis da ta gabata ta 7 ga watan Nuwamba. Ƙaramin ministan lafiya na Sudan ta Kudu Kuryem Nob ya musanta mayar da mutanen wani wurin, yana cewa babu wani wuri da mutane za su zauna a kusa da yankin da matsalar ta shafa. Mutanen da suka rage a wurin ma'aikatan kamfanin man ne, babu jama'a a wurin. Sun matsa can nesa sosai, Nop ya faɗa wa shirin Southern Sudan Focus na muryar Amurka.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Kungiyar wasannin Olympic ta duniya ta ziyarci Najeriya domin ganawa da mahukunta kasar a shirye-shiryen da Najeriya ke yi na zuwa wasannin da za a yi a Japan. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
A Najeriya mataimakin shugaban kasar Farfesa Mi Osibajo ya karɓi bakuncin shugabannin kungiyar kula da wasannin Olympics ta duniya karkashin jagorancin Mr. Thomas Bach a matsayinsa na shugaba tare da kusoshin gwamnati da masu fada aji a sha'anin wasanni na kasar domin yin tattaunawa mai muhimmancin gaske wadda za ta kai ga ɗaukar matakan da za su taimaka wa Najeriya gurin samun gurabin da ya dace da ita a wasannin duniya da za a yi a Japan. A wurin ganawar, mataimakin shugaban kasar ya nuna muhimmancin da Najeriya ta baiwa wasanni kuma ta nuna a zahiri da gaske take yi domin ta yi gine-gine na filayen wasanni a duk sassa na tarayyar Najeriya tare da ba da ƙarfin gwiwa wurin gina katafariyar sakatariya da ƙungiyar ta Anoka ta baiwa Najeriya damar ginawa tun shekara ta 2006 wadda ita ce Mr. Thomas Bach da ministan kula da sha'anin wasanni da matasa Mr. Sunday Dare suka jagoranci kadamar ruwa Abuja inda manema labaru da kusoshi a sa'anin wasanni suka sa ido wurin tabbatar da an yi a cikin natsuwa wadda aka kaddamar a sa ido manema labaru na ƙasa da ƙasa da kuma masu fada aji a sha'anin wasanni ta Najeriya. Injiniya Habu Gumel shine shugaban kungiyar kula da sha'anin wasanni na Olympics na Najeriya kuma ya min karin haske dangane da muhimmancin wannan ziyara da kuma irin burin da Najeriya ke da shi a shirye-shiryen wasanni da za a yi a ƙasar Japan inda yake cewa
shi wannan shugaba da ya zo shi shine shugaban wasanni na duniya na Olympics baki daya. Suna Dr. Thomas Bach shi ne yake ziyara kasashen Afirka guda hudu, ya je kasar Cape Verde, ya je Senegal, yanzu ya zo Najeriya kuma ya shige zuwa Cameroon. Ya zo ne Najeriya don ya gamu da shugabannin gwamnati da Olympic Committee da kuma sauran jama'a saboda kuma harkokin wasanni na 2020 da za a yi a Tokyo. Sannan kuma ya bude ofishin Anoka da ake kira ofishin wasanni na hedikwatar Afirka. Ya ziyarci wajen wasanninmu kamar stadium da gurare da dama don ya san cewa mu ma muna da gurarrakin wasannuka daban-daban a Najeriya. Ya ziyarci kuma vice president sun yi maganganu da shi kuma mun tattauna da shi akan harkar Olympic. Ya ga yan wasanni da yawa da kuma yan wasanni wanda su kansu ofishin sun ke taimakawa da scholarship saboda samun su yi gogari su yi wasanni mai kyau don sun je zuwa Tokyo su tabbatar an sama mana guri mai kyau a can.
Injiniya Habu Gumel kenan shugaban kwamitin Olympics na Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja bayan da aka kammala ziyarar wuni daya da yan kwamitin kula da wasannin Olympics na duniya karkashin jagorancin shugaban kungiyar Mr. Thomas Bach. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ah, yeah, gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu koma Jamhuriyar Niger, inda Majalisar Dokokin Kasar ta amince da kudirin aiwatar da sabuwar doka a masarautun gargajiya da nufin kawo ƙarshen sabanin da ake fuskanta a tsakanin su. Domin haka, domin jin ƙarin bayani, wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Munibarma ya tuntubi dan Majalisar Dokokin Kasar Shitu Mamman.
Tindocin doka abinda tace kama an rubuta a wani guri cikin doka an ce kana iya nada mutum amma baka iya hudda shi. To ka kai da kanka in ka lura da haka kenan abun ba zai ce daidai ba. Mu kuma a sanin mu da muka yi din Niger ko ku duk duniya ma kowane sarki da hadawan shi. Shi yake nada hadu bahadan shi kama wanda ake cewa da turancin notable. Ka nada notable ɗinka kuna harka da shi. Ku yana aiki kana aiki. Tunda duka aikin ƙasa ne suke. Idan notable bai zamanto kowa ku fi interjuna ko wani abubuwa daban wannan kaga dama ka hudda shi ka sa hawani tunda dai zuriya ɗaya ce bisa dokar da muka yi ta wadda ke hudi ce aka kowane sarki shi yana ba ka iya zawa ka ce ni sarki ne sai in an samu da turanci wanda ake cewa college electoral in al'umma ta gamu ta zaɓe ka wata ƙasa ko wani yanki al'umma ta zaɓe ka to a lokacin sai a ce ma sarki. Amma duk wanda ba al'umma ta zaɓe shi ba baiwa a ce mu sarki.
Kun lura cewa wancan tsarin na da yana haifar da sabani ne tsakanin watakila wasu sarakuna da fadawansu?
Haka ne mana aibi kai ba abin boyo saboda wannan akwai garuruwan wa'ansu masu garuruwa ne ya zaɓe kansu kamar sarakai. Akwai su wanda duka a Nijar.
Yaushe wannan doka za ta fara aiki?
Idan an kawo doka nan an san mata hannu an ce yau assembly ta yarda da wannan doka. Mu baki mu shike na kimu ya kare sai a turawa gwamnati ita ake cewa president yayi mata wanda ake cewa turanci bin sani ba ratification da an yi ratification shi sai fidi ta shiga aiki bana
za ta yi wata kila wasu sarakuna ko kuma wasu fadawa su zarge ku ko ƴan majalisa da gwada san kai wajen fitar da wannan tsari.
Doka ba assembly ba mu kera ta a'a ba ta zamantowa doka sai in gwamnati ta tsara da turawa assembly mutum 171 in sun amince kan nan take zama doka tana yiwa gwamnati ta aika wannan doka dan tana ganin akwai wasu abubuwa dan wannan ta aika wannan ayon doka amma da ake yin doka ai ba ana yin doka ko ma wace irin doka ce ta duniya da ake yin ta ai ba da mutum da ake ba ana yin doka dan ƙasa kuma kakamance su sarakan gargajiya su sune uwayen ƙasa kuma wanda da turanci ake cewa wani levy ne na zaman lahiya Niger ai da fitoci huta suke amma ƙasa tana nan su kuma sarakan gargajiya suna nan idan ba wani kuskure kai ba ba a yi na huda kenan ba ya yi wa wannan mutum a ce an bata mashi rai a fatan da muke yi wannan ya zamanto alheri gare su gare mu ga Nijar gaba daya.
Shitu Mamman dan Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar a tattaunawarsu da Suleiman Munibarma. Kafin mu ci gaba ku dan shakata.
Bamanan yiwa mai ban tsoro dan Usman we need
Allah ya ji kamman mai shata. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 2:16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata buzuwa mai kada jita da kuma yin waka mai suna Fatu Saidi Gali daga Jamhuriyar Niger. Sunan kungiyar mawakan su Lefidu Ilegadad. A hirar da nayi da ita, matashiyar ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta kamar haka.
Ni dai ga Fatu sunana Fatu Saidi Gali Nasira. Daga Niger sunan garinmu Al-Ghadad.
To.
Al-Ghadad a Balakh Tawa.
A Tawa kuke?
Eh, Tawa ita Al-Ghadad ita a Balakh.
To Fatu, na samu labarin cewa ke mawaƙiya ce.
Eh, ni mai gitar ce.
Sana'ar da kike yi kenan ko bayan waka kina yin wasu abubuwa?
A'a, bani komai sai da wannan gitar. Banda wata sana'a sai dai gitar kina.
To kina da shekara nawa kika fara kada jita?
Shekara ta ce aya ba shekara 10 na fara ba.
Bayan kada jitar kina yin waka ko kada jita kawai kuke yi?
A'a, ana yin gitar ana yin waka. Daga wajen mu nan ga garin mu Al-Ghadad babu wata wanda ke gitar sai dai ni, amma akwai wata yanzu ma tare da ita nake bulaguro da ana gadin su yanzu.
To yanzu kina da abokan da kuke yin waka tare, kuna kada jita tare?
Ah, sai dai ita ne ko akwai wata wanda muna ina gitar tana zamne waje na tana kama ni. Oh. Na yi waka kama tana kama wa. To akwai ta sunanta Alamnu Akaruni, cuisine kina ce.
To sunanta Alamnu Akaruni, yar uwarki ce. Allah sarki, so ku mata ku biyu kuke kada jita ko kuma in ce daya ta ne muke amshi? To shi ma Abdullahi yana cikin kungiyar ku, kwanaki ya kawo mana ziyara nan wuraren.
Shi aikin shi accompaniment ne, amma ya yi a gitar.
Eh, wato mai kidan taushi kenan.
Ne accompaniment ne yake
ma. Shi yana yin waka shi ko baya yin waka?
Ah, so yana kama mana shi ma.
To yanzu akwai
kasan gitar da biyu ne ake bugawa. Ni ina da gitar solo, shi yana da gitar accompaniment.
Oh, to jita kala biyu kenan.
Kasan akwai bateri.
Yanzu da kike ga ban san su ba.
Akwai rish, akwai gitar solo ma. To ni gitar solo ne ake.
To me ya ja ra'ayinki har kika fara kada jita? Ina kika ma koyi kada jita?
Wai za wani abokin kanena ne shi ne ya zo da gitar ranga.
Au, abokin kanen ki ne ya zo da gitar?
Abokin kanen, dama kanena ne yana buga wanga. Ba kane ba.
Wanki?
Eh, da fari yana buga takamba. Kasan takamba?
Ban san takamba.
Tahardan, kasan tahardan ba.
Ai, ba abinda na sani ta fannin jita, ni dai ina ganin su dai ana kadawa, amma ban san bambancin su ba.
Abin nan mai ice da fatan nan na
shaɗi. Oh, gara yake nan.
Eh, mai kwar dukkunan shi ne dama yana buga shi yana buga wanga takan ba amma ya aje ni ina doka kamar dama da yana da wani kakkanto son kidi ko so wani
eh yana son kidi kenan
amma har wani abokin shi ya fito daga Libi ya zo wajen shi yana da gitar ya kawo gitar suna buga ishi da wani ne shine buga un sa aje wannan gitar ni kama zai gani in diba har Allah ya sa in koyi wani abu cikin shi na iya regular na iya komi cikin shi ba fara wanda na yi gitar na fara da wani ina wani tunani zan ta yi sa nan ko zan ta yi sai dai kamar akwai wani festival ne ake yi cikin garin mu Lagarin
wato wani biki aka yi a garin ku kenan
eh wani festival ne ake yin shi amma sun same ni sun ce zan buga cikin festival ni na shiga festival na yi kidi cikin shi
sai aka gayyace ki kije ki kada jita
eh me telefon kinan me camera nan duka sun doka video kina
wato sai masu wayar hannu suka dinga daukar hoton bidiyon ki kin burge kenan
eh shi kaman wani ya tura wani ha duniya duka ta gani wannan video
to ma sauraro kun dai ji yadda Fatu ta fara wannan sana'ar kuma anan zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Fatu Saidi Gali da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya Madalla a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Amurka sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a ranar Larabar da ta gabata aka fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yuwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump bayan nazarin take-taken sa kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri ne ke jagorantar binciken bayan an shafe makonni ana sauraron ba'asi cikin sirri daga jami'an diplomasiya na yanzu da na da yanzu ƴan majalisa da masu kallo a fadin kasar za su ji ta bakin su kamar William Taylor babban jami'in diplomasiya Amurka a Ukraine da kuma George Kent wanda ke kula da batutuwan da suka shafi Ukraine shugaban committee Adam Schiff ya ce Taylor da Kent da kuma ta uku wajen bayar da ba'asin mai suna Maria Yovanovich tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine sun shafe shekaru 10 suna aiki tukuru ga kasar mu don haka nayi imanin cewa yana da matukar muhimmanci Amurkawa da dukkan ƴan majalisa su ji ta bakin su game da abubuwan da suka ji da kuma suka gani Da Taylor da Kate duk sun ce Trump ya tursa saba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky kan ya fara binciken daya daga cikin ƴan jam'iyyar Democrat da za su kalubalance shi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sai jaridar Chicago Sun Times inda aka rubuta labarin Wata kotu ta yanke hukuncin za a biya dala miliyan 101 kimanin naira biliyan 36 da miliyan 360 ga wata mata da ɗanta wanda ya samu matsalar kwakwalwa sanadiyar sakacin ma'aikatan asibiti lokacin da aka haife shi a asibitin Oak Park da ke Chicago, Illinois. Yaron mai suna Gerald Salis ɗan shekaru 5 da mahaifiyarsa mai suna Tequila Snow. Kotun Cook County ta yanke wannan hukunci ne a ranar 30 da ta gabata bayan da aka kwashe tsawon awanni 6 ana shari'ar. Inji lauyan mahaifiyar yaron a ofishin shari'a na Clifford. Muna jira lokaci mai tsawo kafin a yanke wannan hukunci. Ko da yake Gerald Jr. ba zai iya magana kamar yadda muke magana ba ina so na ji muryarsa inji mahaifiyar yaron lauyoyin sun ce likitocin cibiyar kiwon lafiya ta West Suburban Medical Center
sun yi sakaci wajen kula lokacin da ake haifar yaron, wanda hakan ya jawo ya samu matsalar kwakwalwa a ranar 9 ga watan Agusta shekarar 2014. Masana sun ba da shaidar cewa da likitocin da suke karba haihuwar yaron ba su yi sakaci ba da za a haifi yaron cikin koshin lafiya. Lauyoyin sun kara da cewa Gerald ba zai iya magana ba, ba zai kuma iya kula da kansa ta kowace hanya ba sanadiyar wannan matsala da ya samu. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Musa Amurka siya daga Kebbi Nigeria mujallu Owari. Ina kira ga 'yan Nigeria baki ɗaya mu cigaba da addu'a a ƙasarmu da daina wani zage-zage, talauci da arziki don Allah ne. Kar ka yi zaton Allah da kike azurta ka ba, sai wani shugaba zai azurta ka ko zai sa maka wahala. Wannan ba gaskiya ba ne, idan kana tauhidi to abin da ya koma ga Allah, ka yi tsoron Allah, ka yi adalci a ga kowane talibi ne. Kada su siya ka ɗaiɗe ka don kashe ka wani hali kada ba wa ce Allah ba inda bai girbata adam ko wani sani. Ka zagi wannan ka ce ai wannan yake ne sallah ko kuma dalili to ka kanna kuma ka yi sabo kuma gaskiya ka yi hankali ka zo ka yi istighfari ka koma ga Allah. Domin ba mai samu wani wahala sai dai Allah, ba mai samu wani arziki sai Allah, ba mai azurtawa sai Allah. Ina kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya, talakawa da masu kuɗi da masu arziki da marasa arziki da mai lafiya da mai ciwo, duk mu koma ga Allah, mun tsoron Allah shi ne ke sani da komai. Ya haka muna sa ta ƙasarmu, Allah ya ƙara mai wanta mana da ya ba mu zaman lafiya. Tashi hankali da ke faruwa a Afirka ko kuma a duniya baki ɗaya, rufe Allah ya kawo mana ƙarfinsa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Suna na Usman Dogo Madaka Rafin Lakwar Gwamnan Jihar Niger Nigeria. Ina kira ga matasanmu yan Arewa, a halin da muke ciki yanzu ya kamata a ce kaunanmu ya yayi mun samu cin gaba, mun haɗa kaunanmu waje guda. Zama muna nema juna ɓangaranci ko ƙabilanci wannan ba shi ne mafitanmu ba, wallahi muke baya. Ya kamata mu rugumi juna da musulmi da kirista da wanda bai da addini da kowace irin mutum ne, inda Arewa yake ko kuma Najeriya yake, duk mu zauna inuwa guda, mu zauna waje guda, mu rika tashi da magana guda. Amma bambancin irin ƙabilancin da muke nuna ma juna ya zama ruwan dare Arewa, musamman a Najeriya, da wannan ba cin gaba ba ne, muke baya. Ya kamata mu gyara halayenmu.
Kafin mi sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yanzu haka binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba, da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance, wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya bude wuta akan wasu dalibai jiya Alhamis. An ɗauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargi da kai harin ne.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci Kevin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.